To jama'a, sai a mana aikin gafara mun dan sami tangardar na'ura, amma sai a yi hakuri a kasance da mu ba da jimawa ban Allah yadda zamu shawo kan al'amarin. Kamar yadda kuka sani, sha'anin na'ura wani sa'in hakan kan faru, amma kuma in Allah yadda sai kaga idan aka hakura sai a shawo kan al'amarin. Yanzu haka injiniyoyin mu sana'an suna kan kokarin yin abin da suke iyawa wajen ganin cewa an samu gabatar muku da shirye-shirye kamar yadda aka saba. Saboda haka sai a mana aikin gafara, dan saurare mu, in Allah yadda za mu shawo kan al'amarin, kuma za a saurari shirye-shiryen mu kamar yadda aka saba. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Litini 20 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Yusuf da kanin labarai.
Sojojin kawance a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo sun yi lugudan wuta akan ƴan ta'adda. Kungiyar kasashen musulmai a duniya sun kafa wata gidauniya don tallafawa Afghanistan. Ga dukkan alamu kuwa, annobar Omicron na iya mamaye Amurka a cikin shekara mai zuwa.
To, kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji ƙarin bayani kan sabon rikicin da ya barke a wasu sassan jihar Nasarawa, inda aka ce mutane sama da 50 sun mutu. Hasali ma?
Bayanai na nuni da cewa tun ranar Juma'a ne rikicin ya fara tashi, wanda zuwa jiya Lahadi aka samu gawarwakin mutane da ƙona garuruwa.
Za kuma a ji cewa ganin yadda tashe-tashen hankula da almundahana ke daɗa addabar Najeriya, Majalisar Ɗinkin Duniya ta dukufa wajen haɗa kai da jihohi don kakkafa hukumomin sasanta jama'a da kuma yaƙi da masu sace dukiyar al'umma. Daga cikin jihohin da Majalisar Ɗinkin Duniyar ke irin wannan haɗin gwiwa da su, akwai Jigawa.
Inda aka samu mashkiloli a waɗannan hukumomi na sauran jihohi, mun samu mun ɗinke irin waɗannan matsaloli da babu su da yawa a jihar Jigawa, da kuma ƙorafe-ƙorafen da mutane suke da shi, wanda mutane za su iya zuwa su je su kai domin a samu a sasanta.
Kamar kowace ranar Litini, yau ma za a ji shirin Ciki da Gaskiya, wanda Safilu Hashin Gumel ke gabatarwa. Kafin nan, ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkanku da asuba, tare da fatar kun wayi gari lafiya. Rundunar sojojin demokradiyyar Kongo da na kawance na Uganda sun ce a jiya Lahadi sun daidaita ƴan tawaye a gabashin kasar a cikin wannan makon, a wani kamfe da aka kaddamar a watan jiya kan yan tawaye na ADF. Dakarun kasashen biyu sun yi ruwan bama bamai a wasu sabbin sansanonin abokan gaba da aka gano a gundumar Beni dake lardin Kivu ta arewa da kuma lardin Ituri a arewacin kasar, inji rundunar sojojin demokradiyyar Congo a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafin ta na Twitter. Tunda aka kaddamar da aikin haɗin gwiwa a ranar 30 ga watan Nuwamba, da farko sojoji sun inganta hanyoyin yankin domin sauƙaƙa zirga-zirga ga sojoji. Rundunar soji ta ce ta kai wani farmaki kan wurare da ake zargi da kisan kiyashi a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da kuma tashin bama-bamai a Uganda a wurin shakatawa na Virunga. A halin da ake ciki a Ituri, sojoji sun ce sun kama 'yan ta'adda na kungiyar ADF kusan 35 daga ƙauyuka da dama a gundumar Irumu tsakanin ranar 13 zuwa 15 ga watan Disamba. Taron gaggawa na kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta OIC mai mambobi 57 ya amince a yammacin jiya Lahadi don kafa wani asusun bada agaji na jin ƙai domin magance bala'in jin ƙai na tattalin arziki a ƙasar Afghanistan, inda miliyoyin mutane ke fuskantar yunwa. Kana ƙananan yara kusan sama da miliyan 1 ke fama da matsalar tamowa kuma suna cikin haɗarin mutuwa na rashin abinci mai gina jiki. Za a kafa asusun ne a ƙarƙashin bankin ci gaba na musulunci don ba da agaji ga 'yan Afghanistan tare da haɗin gwiwa da sauran abokan hulɗar ƙasa da ƙasa, inji wata sanarwa ta ƙarshe daga mambobi a taron da ƙasar Pakistan ta ɗauki nauyi, wanda ya haɗa da wakilai daga Amurka, China da Rasha, tarayyar Turai da Majalisar Ɗinkin Duniya. Taron dai ya kasance taro mafi girma na ƙasa da ƙasa kan taimakawa Afghanistan tun bayan da ƙungiyar Taliban ta kwace mulki daga hannun gwamnati da ke samun goyon bayan ƙasashen yammaci a watan Agusta bayan ficewar sojojin ƙasashen waje ƙarƙashin jagorancin Amurka bayan kwashe kusan shekaru 20. Tun da farko muƙaddashin ministan harkokin wajen Taliban Amir Khan Muttaki ya tabbatarwa taron na OIC cewar gwamnatin su za ta ƙara yin ƙoƙari wajen inganta haɗa kan harkokin siyasa na ƙasa da ƙasa da kuma inganta haƙƙin bil'adama ciki har da 'yancin mata. Taliban ta fitar da nassi na jawabin Muttaki a zaman da aka yi a kulle. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bambance-bambancen Omicron mai saurin yaduwa na iya barin likitocin Amurka nan ba da jimawa ba tare da wasu dubarun shawo kanta ba, baya ga wasu dubaru guda biyu da suka yi amfani da su don yakar cutar ta COVID-19. Magungunan rigakafi daga Regeneron da Eli Lilly sun kasance magunguna da ke taimakawa wajen rage yawan marasa lafiya da ke zaman asibiti, amma masu yin waɗannan magungunan sun yi gargaɗin cewa magungunan da aka saka ba su da ƙarfi sosai a kan sabon nau'i na bambance-bambancen Omicron. Magunguna na uku daga Glasgow Smith Klein ya bayyana mafi inganci, amma ba samun shi a ko'ina a cikin Amurka a yanzu. Jami'an tarayya sun tara allurai don amfani a makonni masu zuwa. Masana kuwa sun yi hasashen cewa Omicron za ta iya mamaye baki ɗayan Amurka a farkon shekara mai zuwa.
An jima kaɗan, Yusuf zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda wani sabon mummunan rikici ya ɓarke tsakanin Tibu da Fulani a jihar Nasarawa. Zainab Babaji, gare ki.
Wani sabon rikici da ya balle tsakanin ƙabilun Tibu da Fulani a ƙananan hukumomin lafiya da Obi a jihar Nasarawa ya yi sanadin rasa rayuka fiye da 50. Bayanai na nuni da cewa tun ranar Juma'a ne rikicin ya fara tashi, wanda zuwa jiya Lahadi aka samu gawarwakin mutane da kona garuruwa, mutane da dama kuma suna gudun hijira. Shugaban kungiyar raya kabilar TV a jihar Nasarawa, Peter Ahemba, ya shaida min cewa a lokacin da nake magana da shi sun kirga gawawaki 55.
Abinda ya kama kaman karfe 11 na dare shine wasu yan bindiga wanda muna suspecting su Fulani sun je su shiga a kauyen wani kauyen TV mai suna Gidan Chabo, sun kashe sama da mutum 20. Daga riyawaye nan sai abin yana ta balowa. Yanzu haka gefen lafiya da Obi local government, wannan local government biyu ne so far su affecting. Yanzu haka sama da kauyukan TV 15 an riga an displace mutane. An tada su daga wurin sun gudu sun fita, kuma wayanda an kashe so far report da na samu a wasu leaders na wadda ke wayannan kauyuka da nan kwadadin nan. Sun kai 55 maza da mata da kuma yara. Jami'an tsaro ne ma suna kokari su fi da wasu gawakin da an discover nasu so far.
Shugaban kungiyar raya al'ummar TV a jihar Nasarawa kenan, Peter Ahemba. A gefe guda kuwa, shugaban kungiyar Miyeti Allah Cattle Breeders a jihar Nasarawa, Alhaji Dabo Bala Muhammad, ya ce rikicin ya fara ne bayan kisan da aka yi wani Bafulatani.
Sako wani kauye can cikin daji da ake kiran shi Koyero, da shekaran jiya aka kashe wani Bafulatani da ya kai ma yayansa makiyaya abinci. Sun kira shi abincinsu ya kare ya nika gari ya kai masu, ya hau mashin yana hanyarsa na dawowa a daidai wannan gidajen tibabin suka fito aka suka harbe shi a baya. Ba da nan da jiya kenan aka samu wasu kuma wanda suka zo suka shiga inuwan wannan ritimin da ya faru, su ma suka fada ma TV suka kashe tibabe, wanda yake har yanzu mu ba mu iya tabbatar da su waye suka yi wannan abun ba. Yanzu haka akwai mun kira zama taro na gaggawa gobe bangaren su mutanen mu Fulani da kuma bangaren shugabannin tibabin domin sawatarwa da kuma jami'an tsaro.
To sai dai har lokacin da nake hada wannan rahoto ban samu karin bayani daga bakin jami'an yan sanda ba, duk da kira da sako da na aike wa kakakin yan sandan na jihar Nasarawa, Ramhan Nansel. Bayanai na nuni da cewa rundunar sojoji sun isa ƙauyukan don taimakawa jama'ar yankunan da lamarin ya shafa da kuma tabbatar da zaman lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To Allah shi kiyaye, a kuma gaida Zainab. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
Wata kungiyar Fulani ta Walidra da ke aikin wanzar da zaman lafiya a Najeriya ta tallafa wajen horas da mata Fulani wasu dabarun sana'o'i a Rigan Juli da ke karamar hukumar Karu a jihar Nasarawa, domin taimaka musu farfadowa daga mawuyacin hali da yan bindiga suka jefa su a ciki. Wakiliyarmu a birnin tarayya Abuja, Madina Dauda, ta yi kumuna da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Waɗannan mata 200 da suka koyi sana'o'i daban-daban har 21 da suka haɗa da yin man gashi, sabulun wanka da na wanki mota, har da maganin kashe ƙwari da wanda za a tsaftace ruwan wanka da shi, da sauran sabulai daban-daban da ake amfani da su a ayyukan cikin gida. Ɗaya cikin matan, Murjanatu Muhammad, ta bayyana ra'ayinta a game da horarwar da ta samu.
Gaskiya ina farin ciki tun da na samu sana'a, daman zaman gida nake bani da sana'a, to na samu sana'a, gaskiya ina murna. Koya shampo da mayamaye kala-kala, ina kiran 'yan uwana da su zo su nema sana'a.
Halin da ake ciki yanzu a Najeriya a yau, Fulani ma yanzu zamansu a daji su kansu suna tsoro. Amma ta kai yanzu an bata gaba ɗaya baraka san a'a Bafulatani, in an takuro ka dole ka motsa. So ni a tunanina wannan hanyar da zai kawo sauki a tafiyar su shine shanu yau ba su ganta ba balantana su ta tsaya musu amfani. Babu shine. Don ko gashi yanzu kana ganin shanu yanzu Bafulatani na tsoron ya ci kusa da shi, saboda me? An san in ya je za a kai mai hari. So ba zai je ba, kenan bai da hanyar da zai nema. Amma idan muka create musu center da za su koyar mu kansu don wayan abun ne da za su yi a cikin gida ko nonon nan ma a cikin gida zaki hada yogurt ɗin ki sayar ba sai kin je dajin kin nemi nonon ba balle a kai miki a ta
shi kuwa shugaban kungiyar Fulani ta Waledira Yusuf Musa Ardo ya ce ya kafa kungiyar ne domin ta mai kekeniya wa al'umman Fulani waɗanda suka shiga halin haula'i a sakamakon rashin tsaro da ya afka musu har suka rasa yanayin rayuwa na kiwo da noma
mun lura a matsayinmu na kungiya cewar wannan masihu da tashin-tashina da ya dami al'ummarmu ya dami arewacin Najeriya da Najeriya gaba daya yana faruwa ne a dalilin rashin abun yi da zafin talauci a cikin mutane mun fara ne da bangaren mata saboda muna ganin cewar in aka koya wa mace abu to jama'a da yawa za su amfana
A lokacin da yake jawabin goyon baya ga wannan shirin, Sarkin Hausawa na mararraban gurku a ƙaramar hukumar Kano ta jihar Nasarawa, Adamu Usman Mani, ya ce wannan mataki da aka ɗauka na koyawa mata sana'o'i abu ne na tallafawa al'umma.
Wannan al'amari abu ne mai mahimmancin gaske. Duk mutumin da kaga zai ilmantar da 'ya'yan al'umma, abinda zai kawo musu ci gaba da 'ya'yansu da mazajensu. Halattar ka wannan abun kuma babban alkhairi ne. Kin ga an haɓaka duniya kenan. Dan ba a san ko ce yarinya ɗaya ba abin da Allah ya kaddara za ta haifa. So wannan abun ina cikin farin ciki sosai domin ta yada alkhairi ne.
Mata sun yi ta raye-raye da waƙe-waƙe a lokacin yaye ɗaliban. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tuwa gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ke ma Madina a gaishe ki. To yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. Ganin yadda tashe-tashen hankula da almundahana ke daɗa gurbunta ƙasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta dukufa wajen haɗa kai da jihohi don kakkafa hukumomin sasanta jama'a da kuma yaƙi da masu sace dukiyar al'umma da aka tanada don daɗaɗa rayuwa ga jama'ar wanda rashin hakan ke sa mutane zama masu saurin fushi. Daga cikin jihohin da Majalisar Ɗinkin Duniyar ke irin wannan haɗin gwiwa da su akwai Jigawa. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka.
Tuni dai kudurin dokar da za ta kafa wannan hukuma ya tsallake karatu na 1 da na 2 a zauren majalisar dokokin jihar. Dr. Musa Adamu Aliyu da ke zaman kwamishinan shari'a kuma babban attorney na jihar ya ce fasalin hukumar na kamanceceniya da na hukumar EFCC da ICPC amma akwai sabbin al'amura.
Muna kokari mu ga cewa tamu ta samu fasali wanda yake inda aka samu mushkiloli a wayannan hukumomi na sauran jihohi. Mun samu mun dinke irin wayannan matsaloli da babu su da yawa a jihar Jigawa da kuma korafin da mutane suke da shi wanda mutane za su iya zuwa su je su kai domin a samu a sasanta. So shine wannan yana cikin abin da zai taimaka
ga alama dai zauren gamayyar kungiyoyin fararen hula na Jigawa na maraba da wannan yunkuri na gwamnatin jihar da ke samun tallafin ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Najeriya. Comrade Musbahu Fasirka shine shugaban zauren.
Kirkirar wannan hukuma faduwa ce ta zo daidai da zama duba da yadda ita hukumar ba wai za ta mai da hankali ne ga kawai masu mulki ba hatta abubuwan da suka shafi al'umma da kuma waɗanda ake sargi da yin sama da fadi da abin da shafi haƙƙin al'umma ne da kuma sauran rigingimu da ke faruwa da sauransu a tsakankanin al'umma.
Sai dai barista Amina Umar ta ofishin lauyoyin masu bada tallafin shari'a wato Legal Aid Council da ke Dutse. Ta ce akwai bukatar majalisar dokokin Jigawa ta samar da dirka ta musamman ga wannan hukuma.
Duba da cewa ita daman jihar Jigawa, jiha ce wacce gaskiya a cikin jihohin Najeriya wadda za a ce wacce take mai tsananin zaman lafiya. Abinda kawai za mu ba da shawara shine cewar su 'yan majalisu su ga cewar sun mata tushe duraka da za ta tsaya da kafarta ta hanyar ba ta kuɗin shiga na kanta kuma su kansu ya zamana an yi dokokin da masu madafin iko ba za su yi katsalandan ba.
A baya dai an sha zargin masu rike da madafin iko a Najeriya da mayar da hukumomin yaƙi da rashawa karnukan farauta akan 'yan hamayya. A dan haka ne Kwamar Kabiru Sa'id Dakata, shugaban kungiyar Kaja da ke yaƙi da rashawa da tabbatar da adalci ke cewa.
Muna fata ita wannan hukuma ba za ta bi wannan layin ba. Sannan kuma a wasu lokuta shugabanni da ake nada irin wannan hukumomi suna wuce gona da iri suna ajje dokokin su gaban kansu. Sana'a na sarai wannan hukuma za ta fi mai da hankali akan dode cin hanci da rashawa kafin a yi shi, gaggauta daukan mataki ga duk waɗanda aka samu sun yi wata almindahana, kuma ya kasance cewa wannan matakin da ake dauka ana sanar da al'umma domin ta haka ne abin zai zama izina ga na baya.
Bayan majalisar dokokin jihar ta daidaita kundin dokar, ana sa ran gwamna Badru Abubakar ziyarta ba hannu cikin hanzari. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.
A gaida Mahmud, yanzu kuma ga shiri na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro, barkamu da bita shirin ciki da gaskiya da muke duba muhimman shirye-shiryen da muka kawo muku da suka shafi kare yancin ɗan adam, haƙƙin kare marayu da fanshin jami'an tsaro da suka yi ritaya da dai sauransu. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashin Kumel. Za a tuna mun kawo muku takaddamar da ke tsakanin mai kwarmato Mahadi Shehu da gwamnatin jihar Katsina, wacce ta gurfanar da shi gaban kotukan ikirarin da yi na cewa gwamnatin Aminu Bello Masari ta karkatar da maƙudan kuɗaɗe da sunan ayyukan tsaro a jihar ga wasu lamura na daban. Kwamishinan shari'a na jihar Barista Ahmed Almarzuk da ke jagorantar shari'ar a kotu ya yi watsi da zargin da Mahadi yake yi.
Kawai dai abunda ya kamata mutane su fahimta, wanda kuma na san yanzu an fahimta, shine mutumin nan yayi ta maganganu yana cewa Allah ya isa ba a kai shi kotu ba, yana ta bubu kirji, yana ta barazana, kuma an je kotun ya zama yayi langabu, ya kwanta ya marerece, yana ta wani kiraye-kiraye, yana kuke-kuke, yana karirai, gashi an nuna shi kariya yake cewa bai da lafiya. To kaga wannan abu ne wanda mun bari ne sai kotu ta yi wannan hukunci. Amma ko yanzu ai mutane sun fahimci ainihin cewa shi abin da yake yi ƙarya ce da yaudara yake makansa, saboda ba kowa yake yaudara ba, ka zo ka langabe mai kwanka zo kai magana abin da yake a gabanka, kana ta wani maraire cewa kamar wani ɗan ƙanƙanin yaro, kana ta koke-koke gaban yara da mata da jama'a da ƴaƴa da surukai, abin ban takeici da kunya. Ai kaga mu yanzu mun tsaya ne kawai cewa mu bari dai abin nan kotu ta tafiyar da yanda wannan al'amuran suke.
Mahadi Shehu, wanda ya samu beli, ya ci gaba da bayanai kan gwamnatin Katsina da kare kansa kan wani faifan bidiyo da aka yada aka ga yana shiga daki da sandunan gurago, amma sai ya miƙe har ya jagoranci sallah.
Wannan hoton nawa da aka gani ina sallah, hoto na ne, amma a ina? An tsare ni a Abuja, an tsare ni a Katsina, an tsare ni a Kano kwana 35. Saboda batan basira da rashin tunani sai aka je aka dauko hoton da ina Kano, ina Abuja a rufe, aka dauko aka ce ina Kano ne. Dadin abin dai an ganni ne ina sallah ba da kulbagiya a haganni ba, an ganni ne ina sallah ba gidan mata a haganni ba, an ganni ne ina sallah ba sharholi a haganni ina yi ba, alhamdulillah. Bari in yi digression. In ka sake ka shiga siyasa, in ba ka iya cika alkawari, wallahi kada ka dauka. Kin elita zai iya tunawa, akwai shugaban kasar Malawi wani Bakila Maluzu 1994 ya zaga saboda yana takure, yana neman ya shugabancin Malawi, ya ce ma ƴan Malawi ga alkawari na dauka muku tsakanin na da Allah, in kuka zabe ni kowannen ku sai na bashi takalmin sawa. Aka ko zabe shi zama shugaban kasa, tafiya sai tafiya, aka ce mai tuwon kai ne mutane suna sai ƴan Malawi suka rika yawo ba takalma, suna so su tunata masa cewa ga alƙawari da aka tambaye shi, aka ce mishi ba ka ba ƴan Malawi takalma ba, sun zabe ka. Sai ce abin da yasa bai bayarwa, bai san yawan su ba, kuma bai san size din su ba, bai san tsawon kafa ba, bare faɗin kafa so rika ba zai iya bar takalma ba. Aminu Bello Masari da kanshi ya tara mu a nan garin Kaduna a hotel 17. Almarzuk na nan, ina nan, manyan mutane Katsina suna nan. Ya bude baki ya ce mana wallahi idan ya samu rabin kuɗin da Shema ya samu cikin shekara 8 zai mai da Katsina karamar London. Ina da shi a video, ina da shi a audio, yana hannuna yanzu. Amma da yake Allah Allah ne, Shema gaba daya abin da ya samu cikin shekara 8 biliyan 600, Masara abin da ya samu cikin shekara 5 trillion 1 da biliyan 270. amma maimakon ka tsanta koma karamar London sai ta koma wata Isra'ila, sai ta koma wata Libya, sai ta koma wata Montenegro, sai ta koma wata Rwanda, sai ta koma wata Burundi. Ba komi ka tsina daga kisan mutane, sai sata mutane, sai talauci, sai yunwa, sai fatara, sai kunci, sai lalacewar makarantu da asibitoci, sai kasa biyan kuɗin ƴan gratuity, sai kasa biyan kuɗin ƴan scholarship, sai barazana ga rayuwar mutane, sai fasaka da kuɗin mutane. Wannan in ba zai iya ba, ya kamata ga inda ke da kunya, wallahi tallahi ƙasar da ke da kunya aka san ya kamata, tun ya kamata a ce maramman basari yayin murabi zagon, saboda wallahi ya gaza.
Shirin ciki da gaskiya kan muku korafin tsohon sarkin fadar Kebbi a jihar Nasarawa, Alhaji Sule Nasidi, wanda ya ce matashi Zahardin ɗan Justice Abdullahi Maidawa ya yi sarafi ya ɗauki ‘yarsa da ya aura wa Malam Usman, mazaunin lafiyar Bare-bari. Tun farko an taɓa aurar wa Zahardin yarinya mai suna Basira, amma zargin yana ɗauke da cuta mai kare garkuwar jiki ko kawo takardar gwaji ta jabu ya sa aka warware auren. Bayan gabatar da wannan shirin, Zahardin ya bayyana daga maɓoyarsa da Basira har ma sun haifi jaririya. Basira ta ce sam ba a juya mata ƙwaƙwalwa ta hanyar bokaye ba, ita da gaske take tana ƙaunar Zahardin. Tsohon sarkin fadar Kebbi, wanda ya rasa rawaninsa saboda taƙaddamar daga sarkin Kebbi Shehu Cindaya Musa, ya ce ba zai yafa cin zarafin da yaro ko iyayen yaro suka yi masa ba. Masu sauraro, in za ku tuna mintunta malamai inda aka samu bambancin fatawa. Ga Sheikh Khalid Jos, wanda ya ce auren farko da Zahardin ya zauna,
miji har gobe yana furta cewa shi bai saki har dai ƙarshen shirin ku da muka saurara. Miji yana ce shi bai saki matar shi ba, mata tana ce ita tana ƙaunar mijinta. Kaga kenan maganan cewa an raba aure bata taso ba, kenan yanzu shi uban yarinyan ne ma za a iya tuhuman shi da cewa lalle yayi aure akan aure, bisa duk waɗannan shaidu da muka saurara daga bakin duk masu magana. Wannan shine abin da ni na fahimta, kuma haka hukuncin yake a shar'ance. Muddin dai duk abubuwan da aka faɗan nan anan aka tsaya, ba a sami inda miji ya amince da cewa ya saki matar shi ba, wanda zai iya raba auren nan sai dai hukuma, wato kotu. In alkali ne ya ce na saki na raba aure, to ko miji ya yadda ko bai yadda ba, in dai alkali ya ce ya raba aure, auren ya rabu. Ko da ko ta hanyar zalunci ne alkali ya raba auren, auren ya rabu, sai dai a ce alkali ya yi zalunci.
Shi kuma limamin masallacin unguwar Zango a Kebbi, Muhammad Jawad, wanda aka daura auren da shi, ya ce sam ba zaman aure Zahardin yake da Basira ba dan babu auren.
To a shari'a dai idan aka samu matsala wurin aure, misali iyaye suka koyi aibu na yarinya, ko iyayen yaro suka koyi aibu da aka zo aka yi aure sai aka gane akwai aibu, to shari'a ya ce a bata auren. Ina ce a cikin askari da risala, kuma musamman kuma aka zo aka ce an dawo da kaya, ya zama ai hulɗi, ya zama saki, ba aure. An dawo da sadaki da kaya, iyayen miji sun karba, ba aure ba, ya zama hulɗi. Wannan shi ne a taƙaice a shari'a. Kuma idan da za a ɗaura aure, inda da matsala ba yadda ba, ana iya aikowa cewa ba mai da ɗaura aure ba, saboda har yanzu tana matakaga an ɗaura aure kuma kusan shekara ɗaya da wani abu.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. A madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin, da Jumbe Hamza da ya haɗa, sai kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.